وهي تجد في هذا اللي هذه فيسبوك يقوم وظهر إشي صور إلى وين رأيت أنا شو تشي قبل نقاس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gollaga da ke na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna 26 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan 4 miladiyyar 2024 a wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma muna nan cikin tafsirin suratul mu'minun yau kuma shine jajibe ran wannan shekara muna barabtar ƴan uwan mu baki da suka zo daga Kano karkashin jagorancin ciyaman na Sautul Haq Alhaji Muhammad Bello Talha tare da ƴan uwa da suke tare da shi su mallan albasin su alhaji su mallan nura ga kuma sheikh khamis nasiri ga mallan nura liman ga mallan nura ali ahmad ga alhaji alhaji rabi'u shu'aibu da ƴan uwa dai da suka rako ga mallan aminu muna musu barka da zuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa musu wannan tattaki a cikin mizanin su na kyawawan ayyuka kuma ubangiji subhanahu wataala yadda suka zo lafiya kuma su koma gida lafiya don haka daga an gan su an san cewa tafsiri ya zo ƙarshe saboda haka suna yi wa wannan majalisi albishir cewa tafsiri na bana an zo jajibe ne alhamdulillah Allah ya nuna mana wannan lokacin lafiya bismillah malam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun wa la nukallifu nafsan إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سنة ولد سكي باير جاء بنا سكي باير زكاة سنة كده تقولوا شيء وعلى اللي سوما سكوما وعلى زواقه وبنجي je mun tsaya kan wannan gaba wa qulubuhum wajila suna bayar da abinda suka bayar na dukiyarsu na zakka na sadaka da ma dukkan ayyukan alkhairi suna yin su amma kuma suna cike da tsoro an karba ko ba karba ba suna cike da tsoro abinda suka yi za su samu ladansa ko ba za su samu ladansa ba sun dace da abinda Allah yake nema a wajen su ko ba su dace ba sun dace da yardar Allah ko ba su dace da yardar Allah ba wannan yana nuna bayan ikhlasi da suka yi da kyautata aikin su ba su da jiji da kai akan abin da suke aikatawa ba sa daukan cewa abin da suka aikata ya ishe su ko ya isa ya samar musu da yardar Allah suna jin tsoro an karba ko ba a karba ba cikin fargaba suke duk da kuwa suna da kyakkyawan fata a gurin Allah subhanahu wataala cewa ba zai tozarta musu ayyukansu ba wanda wannan ita ce dabi'ar mu'mini har kullum yana yin aiki ne bainar raja'i bainar khawfi war raja'i yana jin tsoro ko an karba ko ba a karba ba sannan kuma yana da fatan an karba aikinsa tsakankanin waɗannan ɗabi'u guda biyu da waɗannan sifofi guda biyu yake bautawa Allah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a saboda haka cikin tsoro da fargaba da kuma kwaɗayi suke bautar Allah wannan sabanin mu'mini da sabanin munafiki wanda shi zai cika rayuwarsa da laifuffuka amma kuma ya riƙa san ran cewa shi ko a lahira sai ya kai labari ko sai a lahira yana da babbar rabo bayan kuma a nan ba kyawawan ayyuka ba ya yi ba shi ne abinda Al-Hasan al-Basri yake cewa innal mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqa wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna to mu'mini ya hada kyautata aikinsa da kuma tsoro ga aikinsa yana yi mai kyau kuma yana tsoro ya hada duka biyu shi kuma munafiki ya hada munan aikinsa wato mummunan aiki wa amna da kuma amincewa cewa shi ya riga ya tsira baya fargabar wani abu zai same shi nan gaba munafiki ne zai ce inna ma utitu ala ilmin indi da abin da yayi daga cewa da wancan ya cancanta kuma ya cancanta ai masa haka shi ba Al-Hasan al-Basri kamar yadda Al-Qurtubi ya kawo a tafsirinsa yana cewa laqad adraktu aqwaman kanu min hasanatihim an turadda alaihim ashfaqa minkum ala sayyiatikum an tu'adhabu alaiha na riski wata mutane Al-Hasan al-Basri ke cewa na riski wasu mutane yana nufin sahabbai saboda ya riski sahabbai da dama yake cewa na riski wasu mutane yadda suke kyautata aiki suna jin kuma tsoron kada a ki karɓar aikinsu ya fi yadda kuke muna da aiki kuma kuna ganin ba abin da zai same ku wato irin yadda suke jin tsoro akan kyawawan ayyukansu kada a ki karɓa sun fi ku jin tsoro akan munanan ayyukanku kada a azabta ku akan su to wannan ita ce ɗabi'ar mutanen ƙwarai kamar yadda Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa na riski sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sama da 100 kowannen su yana jin tsoron munafici tattare da shi kowannen su yana jin tsoro kada ya ba ya bayyana fashin munafiki wato ka duba ka ga duk da yadda suka san tsarkin zuciyarsu amma wannan bai hana su fargaba ba sayyidina Umar yana zuwa ga Hudzaifah ibn al-Yaman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sirranta masa sunayen wasu daga cikin munafikai ya gaya masa su da sunayensu sayyidina Umar yana zuwa wajensa ya zauna ya ce dan Allah ina hada ka da Allah Annabi ya faɗi sunana a cikin su ka duba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta yabon sa har ya koma ga Allah har ya koma ga Allah Annabi ya yabon sayyidina Umar yake bai taba kushe masa ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cikin waɗanda za su shahada su ba da ransu saboda Allah amma wannan bai sa shi ya miƙe ƙafa ba ya riƙa jin cewa ai shi shikenan ba ya da wata matsala a gaba Annabi ya ambaci sunan shi ya ce ai masa albishir da aljanna ya ce bashirhu bil janna sannan ya fade shi cikin mutane goma da aka yi wasu almishir da aljanna. Amma duk wannan bai sa shi ya saki jiki ba, ya shantake ko ya riƙa cika baki, su ne wasu a wurin Allah. Wanda duk ka ga yana wannan, to wannan bai san Allah ba, kuma bai cancanci a lissafa cikin bayan Allah ba. Afa aminu makarallah, bala ya bar makarallah ilin ƙaumul khasirin. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan sifa cikin sifofinsu, suka kuma tabbata cewa haka suka sifantu da shi da waɗannan sifofi. Alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, alladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah ce ulaika yusari'una fil khayrati hum laha wa hum laha sabiqun. Ulaika waɗannan, yusari'una fil khayrati, sune suke gaggawa a wajen aikin alkhairi. Yusari'una fil khayrati, suke gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi. Malamai suka ce ka duba ka ga yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da musara'a, gaggawa, kuma ya ce fil khayrati, ba ma ilal khayrati ba, a fil khayrati, wato ta ko'ina alheri ne ya maimaye su, a cikin alkhairi suke ta kai kawo. Game da bayansu haudi da dama da haudinsu duk alkhairi ne, saboda haka aka yi amfani da fi al-dharfiyya, wato gaba ɗaya a cikin alkhairi suke. Ulaika yusari'una fil khayrati, don haka duk inda suka nufa, duk inda kaga sun sa gaba, to alkhairi suka nufa. Ba wanda inda suke gaggawar zuwa su isa sai inda alkhairi yake, saboda haka a ko'ina ka gansu cikin aikin alkhairi suke, suna neman kuma yardar Allah. Wa hum laha sabiquna, ga wannan aikin alkhairin suke rigegeniya. Kowa yana so ya ga ya riga ɗan uwansa, kowa yana so ya ga ya yi abin da ɗan uwansa bai iya yin irinsa ba. A nan malamai sun fassara laha sabiquna, wa hum laha sabiquna da ma'ana guda biyu. Wa hum laha sabiquna, laha ɗin nan kuma ta zama ma'ana ila, yani ilaiha ila alkhairati sabiquna, wato suna rigegeniya zuwa ga aikin alkhairi. Ko kuma ta zama laha ɗin nan ta zama min ajliha, a saboda wannan ayyukan alkhairin da suke yi, sabiquna, to sun yi gaba, sun tsere sa'a, ba a cin musu ba, sun wuce wasu, sun yi wasu fincin kau. Laha ay min ajli al-a'mal musara'ati fil khayrati ko al-a'mal al-khayra al-a'mal al-ta'at. Saboda haka ko ne suna gaggawa, suna rigegeniya, kowa yana so ya ga ya wuce dan uwansa a cikin aikin alkhairi, ko kuma saboda wannan aikin alkhairi da suke yi, sabiquna, sun wuce kowa wanda ba su iya kamo su ba. To duka kowace fuska ya boce, kowace fuska cikin fuskokin nan guda biyu na fassarar ayar ya boce, ya bone Allah yake musu. Ulaika yusari'una fil khayrati, suna gaggawa a cikin aikin alkhairi. Wa hum laha sabiquna, sannan suna rigegeniya zuwa ga aikin alkhairi. Da an san wannan ita ce ɗabi'ar muminan farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Gabanin su annabawa na kanu yusari'una fil khayrati, sun kasance suna gaggawa a cikin aikin alkhairi. Haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suka sifantu da wannan sifa ta gaggawa wajen aikin alkhairi. Babu jinkiri, babu jan ƙafa, babu dokewa. Jira suke su ji an yi kira zuwa ga wani aikin alkhairi, kowa ya fito ya ce ana laha, ana laha. Kowa so yake a ce shi za a sa yi wannan aikin. Hadisin nan mashhuri da kowa ya san shi, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kowa ya kawo gudunmawa za a fita yaƙi, sayyidina Umar yace a wannan karan sai ya wuce sayyidina Abubakar ya kawo abin da sayyidina Abubakar bai kawo kamarsa ba ya tafi da sauri ya je ya raba dukiyarsa duka abin da yake da shi a sun su ya raba gida biyu ya ego rabin gaba ɗaya kawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace bai kamar wa iyalanka yace na bar musu kamar wannan wato rabi na kawo ana haka sai ga sayyidina Abubakar shi ma ya zo da nashi diki-diki Nabi ya tambaye shi to bai kamar wa iyalanka yace Allah da manzansa sayyidina Umar yace lalle wannan dattijo ba za a wuce ka ba to haka suke wato gasa amma a cikin aikin alkhairi suke musabaka a cikin aikin alkhairi wahum laha sabiqun suke musabaka a cikin aikin alkhairi kowa ya ga dan uwansa yayi wani abu na alkhairi zai so ya yi kamar nashi ko ya wuce shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cikin sahih muslim lokacin da wasu suka zo daga Yemen suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci tare da sahabbai ya gansu duk kayan jikinsu a bambace duk sun mutu saboda talauci da rashi ga alamar matsuwa tare da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kwadaitarwa akan ciyarwa ya yi wa'azi akan ciyarwa akan taimaka wa 'yan'uwa akan sadaka wani daga cikin sahabbai ya je ya ɗauko surra wato jakar kuɗin sai kawo ya aje gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sauran na gani kowa sai ya tashi ya je kowa mai mudu ɗaya mai mudu biyu kowa ya kawo abin da yake shi a gida nan da aka tara masa kayan abinci da kuɗi a nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar shahararriya man sanna fil islam sunnatan hasana wa lahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wanda duk ya sunnanta kyakkyawar sunna a musulunci yana da ladan wannan sunnar da ya sunnanta kuma yana da ladan wanda duk ya aiki da wannan sunnar har zuwa ranar alkiyama ba tare da an toye ladan su da komai ba da wannan ita ce in ka duba sababin hadis din ka duba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga Annabi yana bayanin cewa dukkan wani wanda yayi wani aikin alkhairi wasu suka gani suka kwaikwaye shi kan wannan alkhairi to yana da lada na aikin da yayi da kuma ladan wanda duk suka kwaikwaye shi akan aikin sa shine ma'ana sunnatul hasana ba wai ya kirkiro wani abu sabo a addini ba kamar yadda wasu suke kokarin su da hadisin su maka shi inda ba nan yake ba ce in ka sunnata wa sunnatul hasana su ce ma'anar sa in ka sunnata bid'atul hasana sunnatul hasana sai su mai da ita bid'atan hasana annabi cewa man sanna fil islam sunnatan hasana ba bid'atan hasana kuma idan aka dubi cewa mai wannan mutum yayi annabi yayi masa wannan kirari yayi masa wannan yabo ai sadaka ce sadaka kuma da ma akwai ta musulunci ba sabon abu yake giro ba abin da yayi a rubulun shi ya riga yi sannan wasu suka kwaikwaye shi shine abin da ake nufi duk wanda ya kawo wani aikin alkhairi da ma musulunci yayi kira zuwa ga wannan aikin ya kwadaita yi wannan aikin amma mutane sun shantake ba sa yi ko sun manta ko sun yi sanyi da ya zo ya raya wannan sunna ya zo ya yi wannan aikin mutane kuma na gani sai suka ga a to ai aikin alkhairi ne mu babu rabi na mu sai wanda ya zo ya nashi wanda ya zo ya nashi to wanda ya fara yi din aka gani aka kwaikwaya to shi ne Annabi ya ce yana da ladan sa yana da kuma ladan wanda ya kwaikwaye shi amma ba Annabi yana kira ba da cewa kowa ya kawo bid'a ya cusa a musulunci ya ce ga bid'a su hasana in haka sai a kori sunnar Annabi kuma a to waye zai yi zai zauna haka kawai tunda dai kowa ya kawo bid'a yana da ladan bid'a sa da kuma ladan wanda ya koyi da bid'a sa za ka zauna haka dai kai baka taka bid'a ba a wallahi kowa sai kawo bid'a sa to yaushe za a yi ta Annabi kuma eh tun daga taka in an yi kana da lada ba ma za ka kira mutane zuwa ga bid'a sunnar Annabi ba taka za ka yi ta cewa zuwa tunda takan nan in kai duk wanda yana da lada to matsalar bid'a wato duk sanda kai wa maganar Annabi mummunar fassara to lawazin din ta sai sun tabu da wannan ba ba za su iya ka dan kamar kwadaitarwa ce kake Annabi ya ce a rika shigo da bid'o'i masu kyau kamar haka kake so ka ce in kace wani hadisi yana nuna cewa a zo da bid'a hasana kamar kana cewa annabi yana fadaitarwa cewa a zo da bid'a mai kyau a kawo bid'o'i masu kyau a kawo bid'o'i masu kyau shikenan kowa sai ka bid'a sai kuma in yace mai kyau ce maka isaka ce masa ba mai kyau bace kai awa kai ta kawo ai da ta ka yace mai kyau ce dan kada ka kawo bid'a kai ka ce mai kyau ce wani makocin ka shi ma ya tashi ce mai kyau ce kace tashi ba ta kyau ka isa in ta ce tashi ba ta da kyau kai taka waye bai ta Allah ne ya saukar da alkurani ce ta ka bida kyakkyawa ce kai ka ce taka mai kyau ce mutanen ka suka yarda da haka ni ma ka bai mutane su yarda mutane za su yarda saboda ka sunnatan hasana ana nufin aikin alkhairi mai kyau da musulunci ya zo da shi ashahid anan shi ne yadda mutane suka ga wannan aikin nashi nan da nan su ma sai suka shiga bibiyar wato kwaikwayensa suna yin wannan aiki na alkhairi to Allah subhanahu wataala yace wa hum laha sabiqun to suna gaggawa anan to anan ake son a ga kazarkazar din mutum a wajen aikin alkhairi a ga kazarkazar din sa ya rika gasa da dan uwansa a cikin aikin alkhairi cikin a'malin bir mun san da kaji labarin dan uwanka yayi wani abin alkhairi yayi abin kirki to ka so kai ma gobe kai wanda ya fina shi anan babu matsala ba hasada ba wannan ba sunan shi hasada ba sunan shi gibta kaga wani yayi aikin alkhairi ka so kai wanda ya fina shi dan ka samu kusanci fiye da shi a gurin Allah shi ma iyayen haushi gobe ne eh wanda ya fina ka to kaga in aka ce haka al'umma za ta yi za ta rayu suna gasa a cikin aikin alkhairi al'ummar alheri ne zai dabe bai ta ko ina zai bai bai ta ko ina zai zama alheri ya yi ko ina amma wannan ba wai yana nufin a kai da riya ba kai tsakaninka da Allah dubun mun karanta a bai wanda zai da hubbi rabbihim la yushriku kana yi ne tsakaninka da Allah ba kana yi ne dan a ce kafo wani ba kana yi dan a kushe na wani ba kai a yabi naka a kana so ne kai wani abin da Allah subhanahu wataala zai baka lada mai yawa nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu hasada sai cikin mutane guda biyu sai ga mutane guda biyu hasada ana ita ce gibda kai fatan ka samu abin da wani ya samu ko kai abin da wani ya yi annabi ya ce mutane biyu su ya kamata kai ba wannan mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi alqur'ani yana karanta alqur'ani dare da rana yana karantar da shi yana wa'azi yana aiki da shi to kai fatan kai ma ka samu alqur'ani kamar haka kai irin abin da yake yi da wanda Allah ya bashi dukiya ya dora shi akan dukiyarsa ma'ana ya fi karfin dukiyarsa ba dukiyarsa ta fi karfin sa ba akwai wanda yake fi karfin dukiyarsa akwai kuma wanda dukiyarsa take fi karfin sa mutumin da yake fi karfin dukiyarsa shine fa sallatahu ala halakati ya dora shi akan dukiyarsa saboda haka yakan sanya dukiyarsa inda ya dace ba inda zuciyarsa take riya masa ba ko inda yake daidai da zuciyarsa to mutumin da kaga Allah ya bashi dukiya kuma ya dora shi akan dukiyarsa yana sanya dukiyarsa a inda ya dace yana ayyukan alkhairi da dukiyarsa yana neman aljanna da dukiyarsa to babu laifi kai kwadayin kai ma Allah ya baka dukiya dan kai irin aikin sa to wanda duka yana daga cikin babin musara ko sibab fi amal alkhair gasa a cikin ayyuka na alkhairi fa hum laha sabiqun in muka dauke shi da ma'ana ta biyu wato a dalilin waɗannan ayyuka da suke yi na alkhairi ko musara'atuhum fil khairat gaggawar da suke yi cikin na alkhairi sabiquna sun yi fintikau sun je inda wasu ba su kai ba sun kai inda wasu ba su kai ba dama kuma a cikin tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu sabiquna sabiqun akwai waɗanda sun riga sun yi fintikau sun yi gaba da waɗannan ulaika hul muqarrabu su ne ɗan gaban goshi su ne ɗan fada a fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan fassara ta biyu ke nan sabiquna laha ay min ajriha ko sabiquna laha ay min ajriha ila aljanna su suke rigege ne ya zuwa ga aljanna a dalilin wannan ayyuka da suka yi na kirki shine wasu malamai suke cewa sai dai a cikin tafsirin sa yana cewa ai fi bidadat tasaru'i fi al-af'al al-khairi a fagen gaggawa cikin ayyukan alkhairi همهم ما يقربهم إلى الله ما أبين دي إلى أبيسو سي أبين دي كسان تاسو الله وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه سنة إرادة سو نية سو قبع إيسا كركة دي إتزوا أبين دي كبتل سو دي عذاب الله فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه انتهزوه وبادروا دون الخير بس كجلا باري kokuma suka samu dama akan sa to suka yi gaggawa su yi amfani da wannan damar su yi gaggawa zuwa ga wannan alkhairi qad nadaru ila awliya'illahi wa awliya'illahi wa asfiya'ihi amamahum wa yubnatan wa yusratan yusari'una fi kulli khair sun kula sun dubi masoya Allah zababbun Allah a gaban su daman su da haudun su suna gaggawa cikin aikin alkhairi wa yunafisuna fi zulfa'i rabbihim suna gasa wajen samun kusanci ga ubangijinsu fanafisuhum su ma suka yi gasa da su malamai suna cewa wannan ayar tana nuna yabo ga waɗanda suke gaggawa cikin bin umarnin Allah subhanahu wata'ala wannan yana nuna cewa al-mubadaratu ila al-a'mal as-saliha duk wani abu aiki kwarai ya zama kai kana cikin na farko farko da farko farko alkhairi me yasa kace sahun gaba ya musu ya fa ya koyar da ke da baya lada saboda wanda yazo da wurwuri abu shakka yana nuna gaggawar sa da ainihin kwadayin sa ya zama a gaba wajen aikin alkhairi ko a juma'a wanda suka fara zuwa a sa'a ta farko su wanda suka zo a sa'a ta biyu wanda suka zo a sa'a ta biyu su wanda suka zo a sa'a ta kaga shi gaggawa tana da wani falala fiye da wani suka zo daga baya la yastawi minkum man anfaqa min ba'di al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allatheena anfaqu min qabl la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allatheena anfaqu min ba'di wa qatal wa kullu wa'ada Allahu husna zidda cewa gaba ɗaya Allah ya musu alkawarin aljanna amma waɗanda suka fara rungumar musulunci tun gabanin fatu makka suka ciyar da dukiyarsu suna gaba da waɗanda suka karɓi musulunci bayan fatu makka suka yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun idan baka kula waɗannan sifofi ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata bayan ya faɗi cewa a bar kafirai fadarhum fi ghamratihim hatta hin a bar kafirai a cikin ɗigowarsu har zuwa wani lokaci Allah bai fayyace ɗigowar ba da bai da bai da bai da bai da bai na ɗigowa suke ciki abubuwa da yawa suna ƙarƙashin wannan kalma ta ɗigowa ɗigowa ga barin bautar Allah subhanahu wata'ala ɗigowa ga barin gaskata ayoyin Allah subhanahu wata'ala ɗimuwa wajen yin shirka da Allah subhanahu wata'ala ɗimuwa wajen rowa da rashin taimakawa mabukata da ciyar da dukiyarsu ko kashe dukiyarsu wajen neman jin daɗin duniya da ƙaryata ranar alkiyama duk wanda yana ƙarƙashin ɗimuwar da Allah ya ce a ƙyale su cikin ɗimuwa amma su mutanen kirki sai Allah su kuma ya yabe su da waɗannan jumloli innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات سوسي أكي بيانا سفوف سدلا دلا أكي بيانا شوا سوني ولا نسكي جنس ورن أزابر أبنجي جنس سوني ولا نسكي إيماني سكي إيماني دعايوين أبنجي جنس سوني ولا نباسا شرك zukatansu suna cike da raurawa suna cike da tsoro cewa suke cikin ɗimuwa waɗancan suna cikin ɗimuwa ba a ma tsaya a kai maka tantance ɗimuwar da suke ciki ba saboda abubuwa ne da ba su da daɗin faɗa su kafirci ne su ƙaryata Allah su waye sai aka dunkule su kawai ba a tsaya aka yi musu filla filla ba mukabilinsu kuma ta ɗaya bangaren ga muminai amma ga sifofinsu na ɗaya na biyu na uku saboda daɗin sifofinsu su sai aka bayyana amma waɗancan duk sai aka dan dunkule su aka sa su a cikin yanayi na ɗimuwa aka kira su fi gamrati sannan Allah subhanahu wataala ya ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha ka karanta ko wa zalunci su komai ba bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci ayyukan mutane muminai masu ikhlasi ya faɗi kuma hukuncin kowaɗanne ya faɗi waɗancan da suke cikin ɗimuwa da kuma waɗannan da suke cikin ayyuka na alkhairi suke kuma jiran kyakkyawan lada daga Ubangiji subhanahu wataala sai Ubangiji subhanahu wataala ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma matsawa wani rai mu dora masa sai abin da zai iya wannan dan a nuna maka cewa abin da duk Allah yake bukata daga mu'mini yake neman mu'mini ya aikata abin ne da zai iya abin ne da ba zai bai fi karfinsa ba ibada duk da Allah ya shar'anta mana ibada ce da take daidai da ikon mu duk wani aiki da Allah ya shar'anta mana aiki ne wanda za mu iya yin sa ba mu kallafa musu komai ba da kafiri da mu'mini mun dora musu abin da za su iya ne saboda haka wanda zai saba wa Allah ba shi da bakin da zai ce ba zai iya yi wa Allah biyayya ba ba shi da bakin da zai ce ni ba zai iya sallah biyar ba ba zai iya yin azumi ba in azumi ya saura kadi ba domin Ubangiji ya ba shi wannan damar ya ba shi wannan istita'ar wannan damar wanda da ita zai yi aikin saboda haka in ya ki yi to wanda ya ki ne da radin kansa ya zabi ya saba wa Allah ne saboda haka Allah subhanahu wataala da damar ya azabta shi akan wannan la nukallifu nafsan illa wus'aha wasu daga cikin malami suka ce wannan Allah subhanahu wataala ya kawo wannan magana anan saboda ya nuna maka cewa duk abubuwan da ya sanya mu'minai su yi dincan duk abubuwan da Allah ya ambata a baya ce mu'minai suna yi Allah bai dora musu abin da ya fi karfinsu ba suna yin abin da za su iya ne kuma sannan yana nuna maka cewa Ubangiji subhanahu wataala ya kallafa musu abin da za su iya yi kuma sannan ya tsare musu abin da suka aikata na ayyukan alkhairi shine ma'anar wallahi da kitabun yantiqu bil haqq a wurin mu akwai wani littafin da yake furci da gaskiya saboda haka Ubangiji subhanahu wataala bai kallafa wa wani rai abin da yafi karfin sa ba sannan kuma duk wani wanda ya aiki kwarai Allah ba zai tozarta masa aikin sa ba domin kuwa akwai wadanda suke rubuta Ubangiji subhanahu wataala ya umarci waɗanda za su rubuta wannan ayyuka saboda haka duk yawan aikin ka kakkaza ci cewa akwai wani aikin da za ka yi da zai ɓuya ko ya ɓace ba a san da shi ba a bisa ɗabi'ar ku ƴan adam idan abu ya yi yawa sai a ce to a riƙa rubutawa bara in abu ya zama ba zai iya riƙe lissafin haka da ka ba sai a ce kawai ka riƙa rubutawa duk sanda kai ka rubuta duk san wanda yana baka tabbacin cewa to abin zai zama yana nan bai bace ba duk sanda ake ce ai ana rubuta ko ya ce abin da na sa ka yaya kana ina ma rubuta ina rubuta to sai ka ji mutuwa cewa eh to ba za a samu matsala ba saboda yana bari a rubuce Allah ba ya da buƙatar sai ya rubuta la yadillu rabbi wala yansa wa kana rabbuka nasiya Allah ba ya mantuwa amma dan ka samu nutsuwa sai tunda kai ɗabi'ar ka sai ka rubuta kake samun nutsuwa in abu yayi yawa Allah ya ce a rubuta masa saboda ka kakkaji cewa kana ta aiki da yawa kana ta aiki je kai kaza yau kai kaza yau kai tasbih yace da su ku kwantar da hankali ko nan kuka yi ba za a rage muku komai ba ku kirga laifuffukanku in kana kirga laifuffukanka nan ne za ka tsorata ka kai laifi na kai da kai kaza ya kai kaza ba kai kai ina fata rawa kai da amma hasanan dinka ka kwantar da hankalinka ba abin da zai bace a ciki ka ji da laifukanka tukunna shi yasa aikin hasanat kana gudun kakka kakka wasu saboda riya cikin jama'a ba su ma san me suke ba amma wai da jancar bi kwana 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 cikin jama'a saboda a san tasbihi yake shi kansa bai san nawa ya to bai faɗi rikicin ba in tasbihi ne kai ta yi mana ba sai ka rike ba kakka ɗauka akwai wanda da zai tafi a banza in dai ka yi shi don Allah akwai bayan Allah in ana zaune da su in dai ba wata magana ake yi mai kyau ba ko ta alheri to tasbihi ne kawai a bakin subhanallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah ba tare da wani ya rike wani jarumi yana rukwal kwal 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 amma wani sai ka ga shi wai in bai rike jarumin nan ba ko ba a ɗaukar shi mutuwar kirki ne ko yana ganin za a ɗauke shi mutuwar banza ne ko mene sai ya rike jarumin ba ce aka harama ka rike carbi ba amma kada ka zo kana nuna shi cikin jama'a wai kai kana tantan ba shi lokacin da ka buƙaci sai ka ja carbi ka ja carbi ka ba hana ka ba amma ɗaukar shi kana yawo da shi ko ka sa a wuya ko kai carbin da ya fi na kowa girma kai shi kula kula maka maka kana yawo da shi kai wato duk tasbihin ka ya fi na kowa lada ke da kowa to wadda duk alama ce ta cewa ba Allah aka nufa ba wanda ya nufa da Allah koyi aikinsa ma yake ba ya san asali Allah ce wala dai na kitabu ne yantiqu bil haqqi a wurin ba akwai wani littafi wanda yake furuci da gaskiya shi ne littafin da bala'iku da suke rubuta shi suke rubuta dukkanin ayyukan bayi kuma littafi ne wanda gaskiya ce a cikinsa babu wani abu a cikinsa wanda ba tabbatacce ba ba gaskiya ba ba ya faru ba duk abin da yake cikin littafin to ya faru na alkhairi ne ko na sharri ne a bisa wannan abinda wannan littafi ya kunsa a bisa shi ne Allah subhanahu wataala zai yi wa bayansa sakayya zai musu hisabi Allah subhanahu wataala kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kowa haka Allah zai sanya masa littafin aikin sa a wuyansa ce gashi nan karanta littafin kai kadai ma ka isa kai wa kanka hisabi in ka karanta duk abubuwan da kai kadai ma ka san ina zaka kai kanka aljanna zaka kai kanka ko wuta za ka yi wa kanka bayani da kanka ka fabi nafsika alyawma alayka hasiba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne dake ƙara bayyana adalcinsa Allah adalin bawa ne to amma yana so ya bayyana adalcinsa ga kowa bai yi maka alƙalanci da iliminsa ba da shi abin da ya sani ba abin da Allah bai sani ba alimun bi zata shigar amma ba zai maka hukunci da abin da shi ya sani ba sai ya bayyana maka hujjojin karara ga shi ko bayan Allah da Allah zai gana da su shi da su bayan Allah da ba za a bi su terere ba shi da su ya keɓe da bawansa ce kai ba na yi maka kaza ba na yi maka kaza ba na yi maka kaza ba yana eh Allah kai mu kai mu bai kai bai kai na yi kaza ta faɗa laifinsa tabbatar da yayi saboda sai ya gama sakankan cewa kawai ana gama wannan tambayoyin cewa za a zo a kudin da ne ce a tafi shi da annaba sai ji Allah ce to yadda na sitirta ka a duniya nan ba na sitirta ka je ga aljanna yadda mai maka rufin asiri kana laifin amma ban fallasa ka ba ban bankada ka ba ban bayyana ka ba mai rufa ka to a nan ma kashi na maka hisabi ni da kai ba wanda ya san abin da muke faru to ayo ma na sitir ta ka kuma na gafarta maka to wannan littafi ne wanda yake furci da gaskiya kuma kowanne mutum kowace al'umma tun daga farkon dan adam da aka halitta har zuwa ƙarshen dan adam da zai rayu a bayan ƙasa yana da wannan littafi tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tuzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala yace zaka ga kowace al'umma jasiya a durkushe gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala kullu ummatin tud'a ila kitab kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafin ayyukanta al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun a yau ne za a saka muku abin da kuka sace kuna aikatawa hadha kitabuna ga littafin muna yantiqu alaykum bil haqq yana muku furci na gaskiya inda kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun lalle mu mun kasance muna rubuta duk abin da kuka sace kuna aikatawa saboda ubangiji subhanahu wataala zai yi wa kowace al'umma sakayya kowane dan adam sakayya akan aikin sa wahum la yuzlamun ba tare da an zalunci kowa ba saboda haka ubangiji bai maka zalunci ba a nan duniya ya dora maka abin da yake karfin ka wala yukallifu nafsan illa wus'aha bai maka zalunci ba a nan duniya ya dora maka abin da yake karfin ka sannan bai zalunce ka ba ya rubuta maka kyawawan ayyukanka ko wasu daga cikin kyawawan bai maka wannan zalunci ba sannan da aka je ne hisabi bai zalunce ka ba aka yi maka tushi aka kara wani abin da baka yi ba ko wani kyakkyawan aikinka aka zare shi dan kar ka samu ladan duk ba a yi maka wani ba ta inda ubangiji zai zalunce ka Allah la yazibu bisqala zarra ويتقوا حسنة تضاعفها سورك وبنجي بايا ذلك كو قد كو مكان قتسا سيما دي كي ايكي دا يندن كامكشي كجي كجي ايكي دباكا تمان ايكي دي ببا أبنان الله وبنجي يالي كامكشي وسرق جكيم ما نبيسك جي الكتاب أنا نفين للتافن أيكم باي wanda wannan shine da dama daga cikin malamai suka fassara Ibn Jarir al-Tabari Ibn Athiyya Ibn Kathir al-Allama al-Shaddidi rahimahullah wasu suka ce hadha kitab waladaina kitabun yantiqu bil haqq suka ce ana fil lawhul mahfuz lawhul mahfuz wanda a cikin sa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta dukkanin abubuwan da za su faru a duniya a rayuwa na kowa da kowa ubangiji ya riga ya taskake shi a nan suka ce shi ake nufi da waladaina kitabun yantiqu bil haqq yantiqu bil haqq yana magana da gaskiya wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da yana magana ko yana furci da gaskiya shine duk abinda yake cikin sa in ka karanta shi zaka ga ya dace da abinda yake babu wani abu da yake kunsa wanda ya saba wa abinda yake faru shine yantiqu bil haqq wato inda mutum zai karanta shi zai ga kamar karatun shi karan kansa zake karanta kansa da gaskiya Ibn Ashur yake cewa ba abinda zai hana ka ce yantiqu bil haqq shi littafin kansa ya furci me zai hana harfan kansu da aka rubuta da wane ranar juma'a da karfe 5 ya zo tafsiri ballaga ya zauna gaba ya zauna a dama ya zauna ya saurara ya yi gangani duk abin da yake ciki din nan kawai kana zaune ka je yana ta faɗa kansa yana karanta kansa da kansa yace babu abin da ba zai yiwu ba qudratullahi la tuhad la ayyu qudrar Allah iyaka sam'ani yana cewa wannan aya tana daga cikin abin da malamai suka kafa hujja da ita akan cewa wanda duk ya rubuta wa mutum rubutu ya aika masa to kamar yayi magana da shi ne baki da baki abinda yasa suke kawo wannan anan da misali zaka yi fada da wani kace wallahi bazan ƙara maka magana ba wallahi bazan ƙara maka magana ba sai kuma ka damu kana son ka ga masa wani abu ba shi karan tsuwa ko baka son ka fara sai ka ce a to bari rubuta masa ai sai ka dan rubuta sai ka fara kai masa sai ka zo kuma kana fatawa to ni na ce bazan yi masa amma na rubuta masa to shin wannan rubutun daidai yake da nayi magana da shi kwarai kuwa hadha kitabu na yanta ku saboda haka ka karya rantsuwar ka sai kai kafara kuma in banda ka san zaka bukace shi bai da rantsuwa ba kai magana da shi saboda Allah ko bata maka yi wata rana zaka so ka gaya masa magana kai ma to in ka ce wa zaka masa magana kuma ka rufe bakin kanka da kanka to shi ne suke kafa hujja da wannan wala dai na kitabun yantiqu bil haqq sannan Allah ya ce bal qulubu fi ghamratin min hadha bal ba haka bane bari wannan qulubuhum fi ghamratin min hadha zukatansu suna cikin gafala game da wannan suna cikin rukkanwa game da wannan wato game da wannan littafi wala hum a'malu min duni zalika suna da wasu ayyukan ma ba waɗannan ba hum laha amiluna su masu aikata su ne wato an koma maganar kafirai na farko da Allah ya magana su a baya a yahsabuna annama nubidduhum bihi min malin wa bani musara ilahum fil khairati bal la yash'urun Allah a baya ya magana waɗanda yake ba su dukiya yana ƙara musu ƴaƴa da dukiya suna da ta cewa yana gaggauto musu alkhairi ne ko yana gaggauto musu sakamakon alkhairi ne Allah ya ce a'a ba sa ganewa ne shine aka sake dawo magana akan su aka ce bal bari ba haka bane quluhum fi ghamratin min hadha zukatan mushrikan nan zukatan arnan nan suna cikin rabkanwa min hadha daga wannan littafin ko dai ya zama min hadha daga shi wannan littafin da Allah ya ce yana nan zai yi furici da gaskiya wala dai na kitabu ne yantiqu bil haqq su hankalinsu bai zo kan wannan ba har yanzu ko kuma min hadha alquran wannan alquran da ake karanta musu qulubuhum fi ghamratin min zukatansu suna cikin dimuwa suna cikin gafala ba sa sauraron alqurani ko ma an karanta musu ba sa tsaya su fahimce shi ba sa tintini akan sa ibn jarir at-tabari yake cewa ma'anar ayar mal amru kama yahsibu ha'ula'i mushrikuna al'amru ba kamar yadda waɗannan mushrikan suke tsammani bane min anna ibdadana bima nubiddu bihi min malin wa banin na cewa abinda muke ƙara musu muke kuma ƙara musu da ƴaƴa da dukiya bi khairin da suquhu bidhalika ilayhi muna قلوبهم في عمل عن هذا القرآن زكاة تنسلي سكير واتو مكانشي باسا كلن ونا القرآن باسا كننسا حكنا الألوسي شما تفسير سروح المعاني يكي جوا بل قلوب الكفرة زكاة كافرين في غفلة وجهالة من الذي بين من الذي بين في القرآن من أن لديه تعالى كتابا ينطق بالحق واتو تفسيري نبيه cewa kafirai din nan a gafala suke a rafkane suke ba su tsaya sun lura da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa a wurin mu akwai wani littafi wanda yake furici da gaskiya wa yuzhiru lahum a'maluhum sayyi'a ala ru'usil ashhad fa yuzawna biha littafin da zai bayyana zai banka da ta muna da ayyukansu a cikin taron dandazon al'umma a ranar gobe kiyama kuma a yi musu sakayya da ita Allah ce wala hum a'malu bid duni zalika hum laha amil kafirai suna da wasu miyagun ayyuka kuma bid duni zalika banda waɗancan ayyukan Allah subhanahu wataala ya ambaci ayyukan mu'minai ya ambaci ayyuka kyawawa na mu'minai tsoron azabar Allah imani da ayoyin Allah wato rashin shirka da Allah da kuma bayar da abin da suka mallaka na dukiyarsu ko kuma ayyukan ƙwarai da suke yi don Allah waɗannan ayyuka duk mu'mini suna da su, to su kuma waɗanda suna da wasu ayyuka daban. Walahum a'malun min duni zalika, min duni zalika wato banda da waɗancan mu'minai da suke kyawawa, su suna da munanan ayyukansu. Hum laha amilun, wanda su suke aikatawa da wannan suka cancanci azabar. Al-wahidi yake cewa hum laha amilun. Wasu daga cikin malamai suka ce walahum a'malun min duni zalika, suna da wasu ayyuka banda waɗannan da aka ambata a cikin Al-Qur'ani, banda laifukan su dinnan da kuka ji ana ambata, suna da wasu laifukan kuma daban waɗanda za su yi su nan gaba, kuma za a kama su da wannan laifukan. Saboda haka Allah subhanahu wataala yana faɗar ayyukan da suka yi, kuma yana faɗar wasu ayyukan da kafiran za su zo su yi nan gaba, wanda a yanzu lokacin da Al-Qur'ani yake sauka ma ba su yi su ba. Saboda haka Ubangiji ya faɗi laifinsu, kuma ya faɗi laifin na gaba da su waɗanda za su zo nan gaba su yi wasu laifukan da na farko ma ba su yi ba, kuma Ubangiji subhanahu wataala zai musu sakayya akan wannan. Malamai sun yi fassara daban-daban a game da wannan gaba, walahum a'malun min duni zalika, amma ina ganin saboda lokaci za mu taƙaita a nan, insha Allah gobe za mu ƙarasa wannan. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.